Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 17725 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno za ta kafa wani kwamiti na musamman da zai sa ido kan yadda ƙungiyoyin agaji ke gudanar da ayyukansu a jihar. Haka kuma Salu Garba zai kawo mana shirin da rashin ta yi. Daga nan kuma sai shirin jaridan Najeriya, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke bayyana mana. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Musulmi sufaye na kasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan ranar haihuwar Annabi Muhammad kamar yadda suka saba yi shekara-shekara, duk da matukar bacin ran da ya game kasar sanadiyar mummunan harin nan na ta'addanci da aka kai masallacin Sinai, wanda ya sanadin mutuwar masu ibada wajen 305 baya ga wasu kuma 128 da suka ji raunuka. Babu wata kungiyar da ta dau alhakin kai harin na ranar Juma'a, wanda da dama a Masar ke ganin an kaddamar da shi ne a masallacin na Al-Rawda, saboda sufaye na sallah a wani masallacin na Al-Rawda da ke wani kauye mai irin wannan sunan. Sufaye dai sun yadda da sufanci, abinda ya sa wasu masu ra'ayin Islama ke musu ganin batattu. Sufayen dai sun ce za su yi bikin Maulidi ranar Juma'a mai zuwa a fadin kasar da kuma masallacin Al-Hussein da ke Al-Ahira, ɗaya daga cikin masallatai mafiya tsarki a kasar, kamar yadda shugaba Abdul Fattah Al-Sisi ya bayar da umarni a yi. Kasar ta Masar na makokin kwanaki 3 saboda kashe-kashen da aka yi dab da lokacin da limami zai fara huduba. A wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin, shugaban na Masar ya sha alwashin yin amfani da matukar karfin soji kan waɗanda suka kai harin, waɗanda suka tsere daga masallacin yayin da suke ta buɗe wuta kan motocin agaji da suka fara isowa don su taimaka wa waɗanda ya faɗan ko harin ya rutsa da su. Yan sa'o'i bayan jawabin na LCC, sojojin Masar sun ce wasu jiragen yaƙi samfurin jet sun kai hari kan 'yan ta'addan, inda suka gano da dama daga cikin motocin da aka yi amfani da su wajen kai harin na ta'addanci.
Fafaroma Faransa zai isa ƙasar Myanmar a yau Litinin a wani yunkuri na jan hankalin duniya kan matsalar 'yan gudun hijirar Rohingya. Jagoran majami'ar Katolikan zai wuce zuwa ƙasar Bangladesh ranar Alhamis. Wuraren da Fafaroman zai ziyarta ba su haɗa da sansanin 'yan gudun hijira ba, to amma ana kyautar zaton zai gana da wasu 'yan Rohingya a Dhaka, babban birnin kasar ta Bangladesh.
Hukumomin tsibirin Bali na kasar Indonesia, inda 'yan yawon bude ido suka fai zuwa, sun daga gargadin yiwuwar aukuwar aman wuta zuwa kololin mataki, yayin da babban tsaunin nan na Ugu ke ta aman toka da hayaki mai ban tsoro. Hukumomi sun umarci mutanen da ke zaune a wuraren da ba su wuce kilomita 10 daga tsaunin na da ake magana a kai ba, to amma yayin da yanayin tsaunin na Agon ke janyo fargaba, shugaban hukumar nazarin yanayin karkashin ƙasa ta Indonesia, Mr. Kasbani, ya ce bai tsammanin za a yi wani babban aman wuta. Ya ce an daga matakin gargadin zuwa na sama ne kawai saboda a maimakon tururi an fara ganin ruwan tokar magna, don haka dole ne a maida hankali a hukumance. Bali dai wuri ne da 'yan yawon bude ido suka fai zuwa Indonesia saboda al'adar Hindu da wuraren wasa cikin ruwa da kuma koren ganyaye a garin da kan janyo mutane kimanin miliyan 5 a duk shekara.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF shiyar Gabas ta Tsakiya ya ce Yemen ne wurin da ya fi muni a faɗin duniyar nan ga yara ƙanana, sannan yayi kira ga duk masu fafatawa a kasar da su bari a shigo da kayan agaji. Gerd Kafalier ya gaya mu manema labarai a Amman na kasar Jordan jiya Lahadi cewa asusun na UNICEF yayi nasarar samun rigakafin da za a iya baiwa yara wajen miliyan 2 waɗanda aka kai filin jirgin sama na Sana'a ranar Asabar. Kafalier ya ce yara kanana a Yemen kimanin miliyan 11 na matukar bukatar agaji yau. Wato dai kusan kowane yaro da yarinya a kasar ta Yemen. Ya ƙara da cewa ga dukkan bangarorin da kuma masu tausayin yara dan Allah ku sauki nauyin da yara ta yi a wuyanku yanzu nan. Sojojin gamayyar kasar Saudi da kasar Saudiya ke jagoranta da ke kokarin fitattakar ƴan tawayen Houthi da kasar Iran ke goya ma baya daga birnin Sana'a. A makon jiya sun yi alkawarin bude filin jirgin saman da kuma bari a shigo da kaya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya dawo birnin Washington bayan da ya yi hutun Thanksgiving a wurin shakatawarsa na Palm Beach da ke jihar Florida a gabanin kokarin da ƴan majalisar dattawan Amurka ke yi na kada ƙuri'a kan garan bawul kan tsarin haraji a ƙasar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, gwamnatin jihar Borno ta daura damarar kafa wani kwamiti na musamman da zai rika kula da yadda kungiyoyin sa-kai ke gudanar da harkokin su, kamar yadda za ku ji a rahoton Haruna Dauda.
Gwamnatin jihar Borno ta ce za ta kafa wani kwamiti na musamman da zai sa ido kan yadda kungiyoyi masu zaman kansu ke gudanar da aikin bayar da tallafi a jihar Borno da kuma yadda suke samun kudaden shiga. Gwamnan jihar Borno Kwanar Bukashi Timoni ne bayyana hakan a wani taron masu ruwa da tsaki da ma shugabannin addini da ya gudanar a fadar gwamnatin jihar da ke garin Maiduguri. Gwamnan ya ce akwai matsaloli da dama da suke fuskanta da waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu, kama daga dokar ma'aikata, yadda suke samun kudaden shiga, da ma yadda suke samun rajista wajen gudanar da ayyukan samar da agajin gaggawa a wannan yanki. Gwamnan wadda sakataren gwamnatin jihar Alhaji Usman Jidda shi wakilta ya ce yanzu haka ma ba su nuna takamaiman diddiga ma'aikatan da ke gudanar da aiki a wannan jiha. Ya ce a yanzu hakan babu wani alaka ko dangantaka tsakanin kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatin jihar Borno da ma jami'an tsaro. Don haka gwamnati ko kuma jami'an soja za su iya sa ido kan yadda waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu ke gudanar da ayyukansu ba. Ya ce ga misali akwai wasu kokin da jama'a ke yi na cewa akwai wasu jirage da ke yawo cikin dare tsakanin dajin Sambisa da wasu wurare masu sarƙaƙƙiyar gaske wanda kuma na kungiyoyi masu zaman kansu ne, wanda hakan ya haifar da zargi.
And must not be in any way seen to be detrimental to the efforts of the federal government of Nigeria in bringing the insurgency to a complete halt. Nor should it be seen to be directly or indirectly supporting the insurgency in any way.
Yace bayan na yabawa waɗannan ƙungiyoyi masu tallafa al'ummar a wannan yanki, zan kuma yi kira ga su cewa kar su yi ayyukan da zai saba wa gwamnatin tarayyar Najeriya da take yi na wajen kawo ƙarshen wannan matsala na ta'addanci, ko kuma a gansu suna goyon bayan wannan ta'addanci kai tsaye ko kuma a fakaice. Yace shawara a nan shine ya kamata a ce waɗannan jirage da ke yawo cikin dare suna samun rakiyar jami'an tsaro kuma wakili daga gwamnatin jihar Borno.
Most of them recruit their staff from outside the state, which is invariably creates communication and operational challenges.
Ya ce mafi yawan waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu kan da bi ma'aikatansu ne daga wajen jihar Borno, waɗanda wani lokaci ba sa ma fahimtar juna tsakaninsu da ma'aikatan da kuma gudanar da ake so a tallafawa, kuma sanin wuraren da suke so su kai wannan tallafi. Gwamnan ya ce ko kuma abin damuwa ko ya Allah waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu sun rajista yadda ya dace da ma gwamnatin tarayyar Najeriya kamar yadda tsarin yake bisa doka.
Questions are also being raised on their source of funding and on why they operate independently of the government without effective regulations
yace akwai kuma ayar tambaya game da yadda suke samun kudaden su da kuma yadda suke aiki su kadi tare da sako gwamnati ciki ba, wanda hakan ke jefa ayar tambayan cewa ko da gaske suke suna nan ne don taimakawa al'umma ko kuma su yi amfani da wannan dama wajen azurta kansu kawai.
Of security agents under the office of the district governor to scrutinize all the NGOs and humanitarian organizations in the state in order to know their aims and objectives.
Yace zakan gwamnatin jihar Borno karkashin ofishin mataimakin gwamnatin jihar ta kammala shirin kafa wani kwamiti da zai sa ido don sanin abin da suke yi da takamaiman wuraren da suke gudanar da ayyukan su da kuma adadin ma'aikatan su da ma matsayin ma'aikatan nasu baki daya da ma hanyoyin da suke samun kudaden su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda, idan yanzu aka lalubo tashar ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A shakata da wannan waka. To madalla yanzu kuma agonmu a nan Washington DC na cewa karfe 2:12 na dare. Gashirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barka da sake saduwa. Ni Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Allah cikin ikonsa ya kawo mu daidai lokacin da kowace shekara shugaban Najeriya da gwamnatinsa ke gabatar da kasafin kuɗi. Kamar yadda aka sani, tuni dai shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisun ƙasar kasafin kuɗin baɗi wanda ya ɗara na wannan shekarar da kashi 16 cikin ɗari. Duk da cewa majalisar dattawa ta ce ba za ta yi garajen tabbatar da kasafin kuɗin ba, sai ɓangaren zartarwa ya yi amfani da aƙalla kashi 50 na kasafin kuɗin bana. Amma hakan bai hana mu fara muhawara akan sabon kasafin kuɗin ba, domin kusan shirin da gwamnati ke yi. Masana harkokin tattalin arziki da yin hulɗa da kuɗi, wato Malam Adamu Mu'azu Modibo, Malam Ishau Aliyu da Malam Sani Aliyu Dutsinma su ne baƙinmu da za su yi mana fashin baƙi kan wannan kasafin kuɗin da ba taɓa gabatar da irinsa ba a tarihin Najeriya. Ga wakilar murar Amurka Madina Dauda da ke Abuja da firar.
Barin fara da mutum na farko, Alhaji Adamu Mu'azu Modibo, yaya kake kallon kasafin kuɗin baɗin nan da shugaba Buhari ya gabatar wa haɗaɗɗiyar majalisa ta $8.6 trillion?
Eh, kasafin kuɗi na baɗi wanda shugaban ƙasa ya gabatar ga majalisar tarayya na da kyau, kuma ba taɓa irinta ba a yawan kuɗi da kuma to hangen gaba na abubuwan da ya kamata gwamnati ta riƙa yi na ci gaban ƙasa. Domin in kika duba zaki ga ya sa nauyi da yawa akan maganan hanyoyi da hanyoyin jirgin ƙasa da harkan tafkuna yadda za a samu ruwa na noman rani, da kuma ya sanya hankalin shi kan maganan samun wutar lantarki. Domin wannan ne wanda in ƙasa ta same su, ƙasa ta wadatu a cikin wannan abubuwan ne ƙasa da tattalin arzikin ƙasa za ta ci gaba. Don haka na yaba wa shugaban ƙasa kan irin wannan hangen nesa da ya yi da irin wannan kasafin kuɗi na baɗi, wanda na san insha Allahu in dai aka aiwatar da ayyukan da aka ce za a yi zai sa tattalin arzikin ƙasar nan ya bunƙasa, kuma mutane za su ga amfaninsa insha Allahu.
Yusha ubarin dawo gare ka. Menene kake ganin bambanci ne a waɗannan kasafin kudaden da aka yi da za a ce ɗan Najeriya za su gani a ƙasa?
To shi dai kasafin kudi kamar yadda yake al'ada ne ga gwamnatoci, kasafin kudi ne wanda yake zuwa da abubuwa kusan iri ɗaya kullum. Kuma musamman ka kalli irin tsarin kasafin kudin, wato medium term expenditure framework mai gazarin zango kenan kasafin kudi. Tattalin arzikin yana ta tafiya ne da kasafin kudin ya shiga da shi wannan shekara sannan ya shiga da shi wannan shekara. Bambancin shine a 2016 trillion 6, a 2017 trillion 7, a 2018 kuma trillion 8. To amma akwai alƙaluman da ke nuna girman tattalin arziki da yanayinsa, amma kuma babban abin kula shine kasafin kudin sun yi iri daya akan abu daya, shine dukkan su kasafin kudi ne masu gibi. Wato ma'ana abinda gwamnati za ta samu bai kai abinda za ta kashe ba, saboda haka akwai gibi. To wannan gibin duka a kasafin kudin nan an same su. Haka kuma Majalisar Dinkin Duniya ka'idojin da ta bayar na zuba kudade a tattalin arziki a cikin kasashe, har yanzu a cikin waɗannan kasafin kudin ba sa kai wannan matsayin. Saboda misali akwai kashi 10 da aka ce a ware mu harkar noma a kasafin kudi, to duk a waɗannan kasafin kudi guda uku ba su. To amma dalilin da yasa kasafin kudi yake da gibi shine kasan duk abin da ake nema wata infrastructures wanda ake gina tattalin arzikin da su dukkan su suna da gibi. Idan ka je gona akwai gibi, idan ka je hanya akwai gibi, in ka je wutar lantarki akwai gibi. To duk abin da ka shiga akwai gibi. Saboda haka in kasafin kudin ya ci gaba da daukan gibi, to ba matsala bane sai dai yanda za a yi da gibin, da sanda a gaba da kasafin kudin, da yanda aka yi kasafin kudin, da kuma yanda aka samu kudaden da aka yi kasafin kudin.
Sani Aminu Dutsenma. To ka ji dai bayanan ƴan uwanka guda biyu. To yanzu Yushau ya fito da wani kuma fanni na cewa dukan waɗannan kasafin kuɗi da shugaban ƙasa ya yi tun da ya hauka ragan mulki masu gibi ne. To ta yaya za a samu ne a yi amfani da waɗannan kasafin kuɗin?
To abinda ke magana shine cewa ya kamata mu fahimta shi kasafin kuɗi wani abu ne na kiyasi na hangen gobe. Yawanci zaki ga lokacin da aka yi shi akwai abin da ake gani kamar projection ne ko kuma wani hasashe ne wanda ba ko da wani lokaci bane kuma ba dole bane ba abin da kake hasashe ya kasance ya kama yayi haka nan. Abubuwan da muke hasashe yawancin su kusan kishi 60 cikin 100 ko ma fiye ba abubuwa ne wanda muke da wanda muke mulki da iko kansu. In kai kasafin kudin ka kace ka tsaya kiyashin kudin man fetur a kaza daban yake da abin da za a dauka a kasa. Idan ka ce ka adana dola a kanka na shi ma daban ne. Na duk waɗannan matsaloli ne na kasafin kudi da ake fahimta. Abin da ke ma'ana shine cewar idan aka zo aka yi wannan al'ada ta shekara ta cewar an zo an bayar da kasafin kudi an yi kaza, ana watanare shine cewar sai mu haska ki a baya, shin bara da ka zo kai shin menene magurin da aka cimmawa da na bara? Kullun idan muka zo muna kawo kasafin kudi ba ma tunani da matsalolin da aka samu na baya. Yanzu kamar kasafin kudin 2017 da ya wuce ina karantawa to da wanda ake ciki har ya zuwa wannan watan, ina ganin ba a kai kashi 50 cikin 100 ba na kashe kudin da muka yi projectin zamu kashe. Shin wannan ya kasance babu kudin ne? Shin me ya kasance? Shin rashin release ne? Shin to duk waɗannan sune abinda kuma sune abinda ya damu talaka kuma shine abinda ya damu ƙasa. Magana gibi da muke yi gibi yakan kasance ya zama dole. Ina ganin cewar zan yi kaza kuma sai na yi kaza zai kasance. Idan ban da kudin nan ko ma wane ne in baka da shi kuma kana da hanyar da zaka nemo rance zaka nemo ta. Amma rance din da muke ansa yana zama mamo hitina a yawancin lokaci. A gibin kasa tattalin arziki na bana gibin da ake magana deficit din mu ina ganin trillion wajen biyu ne da wani abu. Amma kuma abun nan service debt wato kudin da zamu biya na ruwa ba wai kudin biyan bashi bane, kullum mutane su lura idan muka ce service ba muna nemin wai kudin da zamu biya bashin bane ba, muna servicing bashin nan ne. Kin gane muna dan yi mai kuskure ma ne, shi ma ya kusan kai trillion biyu da wani abu din nan fa. So kin ga cewar wannan abu na din ga muna da kudi na musayi mun tafi neman wani abu. Sannan ban sani ba yawanci turanci ne ko kuma abun da ake koya mu a boko ne da yake turawa tattalin arzikin turawan shine ya fikaci karfin tattalin hankalin mu. Muna da foreign reserve mai tsoka da yawa wanda kila yafi tsokar kudin da zamu je mu cuba shi, amma ba ma tunanin mu yi amfani da waɗannan kudin sai mu kawo su kabli da ba'adin cewa a ayin akai da su bamu da kaza bamu da kana da su ajiya a can, kuma inda kake ajiya wannan foreign abun na reserve ne ko foreign reserve din nan duk bankin da ka aje ma ko kuma sandu national din da duniya da ka aje ta za su yi amfani da waɗannan kudin ne domin biyan nasu bukatai. Amma kai an koya maka wata wani wata aqida wadda ba ta da ma'ana ta cewa a karka taba su yawan kudin ka dake can shine yawan karfin arzike ka, wanda ba gaskiya bane ba. Mu sai mu ji a'a wannan to duk waɗannan abubuwa wanda nake ganin cewa shugabanni lokacin da za su zauna su dogon tunani a dogon zuri duk kodo lokaci sai ka dauki me ake ce mai risk sai ka shiga hanyar da ka taba shiga ba, sannan zaka kila gano hasken abu.
Adalla sai mako mai zuwa mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muroyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Dedone da suka shirya mana sauti, ne Salo Garba ke yi muku fatan alheri, ku huta lafiya.
To madalla a gaida Salihu, yanzu kuma ga Babangida Jibrin da shirin jaridan Najeriya.
Za mu fara sharhin jaridan na yau ne da jaridan The Nation. Daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa shugaba Muhammadu Buhari ya danganta hare-hare da kungiyar Boko Haram ke kaiwa musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Alamu ne da ke nuna cewa an kusa kawo ƙarshen kungiyar da sai tana hare-hare da kuma kashe al'ummar da basu ji ba basu gani ba. A wani jawabi da ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad ya karanta madadin shugaba Muhammadu Buhari wajen bude wani redo na al'umma Fulani a jihar Adamawa, shugaban ya ce alamun karshen kungiyar ne yasa take amfani da ƙananan yara wajen kai hare-hare a masallatai da kuma gurare da ba a yi zata ba. Ita kuwa jaridar The Vanguard, daya daga cikin manyan labaran jaridan, na da nasaba ne da ficewa daga jam'iyyar da ke mulki a Najeriya APC da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya yi. Jaridar dai ta ruwaito tsohon mataimakin shugaban na Najeriya na cewa ya fice daga jam'iyyar APC ne domin kuwa jam'iyyar ta gaza wajen cika alƙawarin da ta ɗauka wa 'yan Najeriya. Kana kuma a yayin mulkin jam'iyyar ta APC an samu ƙaruwar rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan Najeriya ta ɓangaren addini, ɓangaranci da kuma yankuna, abinda kuma Atiku Abubakar ɗin ya ce ba zai haifar wa Najeriya ɗa mai ido ba. Ita kuwa jaridar Daily Trust ta rawaito wasu shugabanni jam'iyyar ta PDP ne da ke adawa a Najeriya, inda suke maraba tare da Mika Goron gayyata ga tsohon mataimakin shugaban na Najeriya Atiku Abubakar da ya dawo jam'iyyar ta PDP. Jaridar ta ruwaito shugaban jam'iyyar ta PDP Alhaji Ahmed Muhammad Mukarfi da kuma Chief Olabode George na cewa ficewa da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar daga jam'iyyar APC bai zo musu da mamaki ba, kuma suna maraba da shi idan har zai dawo jam'iyyar su ta PDP. To sai dai a yanda 'ya'yan jam'iyyar PDP ke kira ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya da ya koma jam'iyyar tasu ta PDP. A waje ɗaya kuma jaridar The Guardian ta ruwaito tsohon ministan tsaro a Najeriya ne Musliu Obanikoro wanda ya fice daga jam'iyyar ta PDP ya komo jam'iyyar APC. Jaridar ta The Guardian dai ta ce an yi bikin karɓan tsohon ministan tsaron na Najeriya ne a nan Lagos, inda kuma ya komo jam'iyyar APC tare da magoya bayansa, ce kuwa har da tsohon shugaban matasan jam'iyyar PDP Mr. Jide Lade Hende. Za mu karkare sharhin jaridan namu na yau ne da jaridar The Punch, inda jaridar ke cewa kumar 'yan sandan jihar Lagos ta baiwa masu haya da babura a jihar Lagos zuwa gobe Talata da su fara sanya wasu riguna da gwamnati ta amince da su ko kuma a kama su. Jaridar The Punch ta ruwaito kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Mr. Egal Emohimi na gargaɗin masu hawa babura. Da wannan sharhi ne kuma muke kammala sharhin jaridan na wannan safiya. Huta lafiya.
To a gaida Babangida Jibrin da wannan, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke ajiye mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Mai magana Comrade Bishito da sabon unguwa Katsina, babban makatakan da kungiyar Murya Talaka. To ina kira da ƴan siyasa musamman jihar Katsina cewa kamata su yi takabarban game da fara campaign da kuma yin wani abu da yake tallata harkar siyasa da jam'iyyar, saboda yanzu maganar da ake ka'idoji na dokar zaɓe ta ƙasa bai ba da damar a fara kankan ba, kuma shi wannan fara kankan ana iya shi ne kai tsaye kuma a kai kai ce. Saboda haka ɗan kunne ya ji jiki ya tsira.
Assalamu alaikum, da farko suna na Aminu Mishayi na garin Garbace da ya kuma rukuma ta Balin Jafara da Tarayyar Najeriya. Dangane da ziyarar da Fafaro zai kai a yau a yankin da ‘yan Rohingya suke, waɗanda ƙasar Bama take ƙoƙarin ta share su daga doron ƙasa, muna fatan wannan ziyara za ta zama mai amfani ga al’ummar Rohingya da ma ƙasar Bama baki ɗaya.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Haruna Damba Bado da Kandidi a Fulajin Idile na Alhaji Garba Gaza da Bajoyina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina leƙa ta'aziyya ga dubun dubatar ‘yan uwa da dangogi waɗanda ‘yan uwansu suka rasa rayukansu a ƙasar Masar a harin bom ɗin da ‘yan ta'adda suka ƙaddamar a wani masallaci a lokacin da bayin Allah suke gudanar da ibadarsu suke sauke tsarin da suna sauke musu na sallan Juma’a. Muna fata Allah ya ji ɗan waɗannan mutane fiye da 200 waɗanda suka riga mu gidan gaskiya.
To ma da lakaf makarashin shirin, bari mu koma ga Ibrahim ya ba mu takaitattun labaran duniya.
To a takaice, musulmi sufaye na ƙasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad kamar yadda suka saba kowace shekara, duk kuwa da matuƙar ɓacin ran da ya game ƙasar sanadiyar mummunan harin nan na ta'addanci da aka kai wa masallacin Sinai, wanda ya yi sanadin mutuwar masu ibada wajen 305 baya ga wasu 128 da suka ji raunuka. Papa Roma Francis zai isa Myanmar a yau ɗin Litini a wani yunƙuri na jan hankalin duniya kan matsalar ‘yan gudun hijirar Rohingya. Jagoran majami’ar Katolika ɗin zai wuce zuwa ƙasar Bangladesh ranar Alhamis. Wuraren da Papa Roma zai ziyarta ba su haɗa da sansanin ‘yan gudun hijira ba, to amma ana kyautata zaton zai gana da wasu ‘yan Rohingya ɗin a Dhaka, babban birnin ƙasar Bangladesh. Hukumomin tsibirin Bali na ƙasar Indonesia, inda yawon buɗe ido suka fai zuwa, sun ɗaga gargaɗin yiwuwar aukuwar aman wuta zuwa ƙololuhun mataki, yayin da babban tsaunin nan na Agun ke ta aman wutoka da hayaƙi mai ban tsoro. Hukumomi sun umarci mutanen da ke zaune a wuraren da ba su wuce kilomita 10 daga tsaunin ba da su tashi. To amma yayin da yanayin tsaunin na Agun ke janyo fargaba, shugaban hukumar nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa na Indonesia, Mr. Kavsmani, ya ce bai tsammanin za a yi wani babban aman wuta a wurin. Shugaban Amurka Donald Trump ya dawo birnin Washington DC bayan da ya yi hutun Thanksgiving a wurin shakatawarsa na Palm Beach da ke jihar Florida, a gabanin ƙoƙarin da ‘yan majalisar dattawan Amurka ke yi na kaɗa ƙuri'a kan garan Babul ɗin dokar haraji a wannan satin. Ana kyautata zaton shugaban ƙasar zai halarci liyafar cin abinci da ‘yan majalisar dattawa na Republican na mako-mako, wanda za a yi gobe Talata, inda za a tattauna kan wasu muhimman batutuwa na manufofin jam'iyyar ta Republican. Wannan ne karo na biyu cikin ‘yan makonni da shi shugaban ƙasar Donald Trump zai tafi ginin majalisar dokokin ƙasar don ya zawarcin ‘yan majalis ‘yan jam’iyyarsa ta Republican don su goyi bayan wannan batu na garin Bawul ma tsarin haraji.
To madalla masu raronmu, ana muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an anjima da la'asar, idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmus Cigaba da ya ci na gabatarwa, sai Chubahiro Jidone wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau comments. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.